بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina neman afuwan ƴan uwa da yawa ba su san tsarin karatun mu karfe 5 ne zuwa 6 ba. Karatun tafsiri yanda aka shirya a nan wajen ana yin shi ne daga karfe 5 zuwa 6 saboda wasu dalilai da dama. Kuma tunda muka fara dai dama a wannan lokacin ne an ce ana ta mutane mafiya suna zaton kafin haka ne. To karfe 5 ne lokacin fara karatu zuwa karfe 6 saboda wasu dalilai da yawa muna ci gaba da tafsirin mu a suratul baqara zamu tashi a fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum al-tur
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da lissafawa banu Isra'ila ni'imomi bayan ni'imomi da ya yi musu yace wa idha akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum al-tur kuna lokacin da muka karbi rike alƙawari daga wajen ku muka yi alƙawari da ku muka daga dutse a saman ku khuduma atainakum biquwwatin ku rike abin da muka zo muku da shi da ƙarfi واذكروا ما فيه لعلكم تتقون كما كورك تنا كو كورك بيبيان أبين دكي تكين شي كو ونن ياسا كجد أوران عذابا الله سبحانه وتعالى ونن آير إسان تكا ما يندمو كساني باين دكان درسان دكان آيوين دعن نبي موسى عليه السلام يزو وبنو إسرائيل دشي سن كنجري سن إبي تو أكرشيدي duk abin da za a yi musu su imani sun ki sai Allah subhanahu wata'ala yace to su yi imani dole shine lokacin da aka dauki dutsen wannan turu Sina din aka daga shi a saman su aka ce to ko ku yi imani ko dutsen ya fado akan ku shine dole a lokacin suka ce sun gaskata sun sallama watan sallama wan tilas shine inda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana wa izna tafnal jabala fawqahum ka annahu dhillatun ko wa dhannu annahu waqi'un bihim khuduma atainakum bi quwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun watan sai da Allah subhanahu wata'ala aka daga dutse ko da yake wasu yi sabani wasu malaman tafsiri sun tafi akan cewa a'a ba a daga dutse ba wannan dai kawai watan duwatsun lokacin wannan sa'aqu din ne da duwatsu suka dinga bubbugawa da juna saboda suna ganin cewa idan aka ce an daga dutse an daga ma mutum dutse an ce imani ko a halakar da kai to a wannan lokacin ya zama lokacin da imani baya da amfani an san imani yana da amfani kafin zuwan halaka kaga ai fir'auna lokacin da ya ga halaka yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila ai Allah subhanahu wa ta'ala yace masa al'ana wa qad asaitani lokacin imani ba zai amfani ba ha kuma zaka je hadisi yana cewa inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir watan matukan gargara bai zo ba lokacin da mutun ya riga ya ga mutuwa to matukan ba a zo wannan lokacin ba shine lokacin da imani yake amfani dalilan haka suka ce ba zai yi a ce haka ba kuma akwai wata kaida ta abinda yake cewa at-takliful ilja'i watan ya zama an tilasta mutun ne ya karbi imani ya karbi addini ya karbi taklifi kuma mun sani addinin musulunci babu taklifi faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur wannan kaida ce tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya aje dan adam a bayan kasa wanda ya so inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdai wanda yaso ya zabi dama wanda yaso ya zabi hagu to wasu suka ce a a ai har yanzu dai a cikin wannan din ma ba wai yana nufin an yi ilja'in su ne su yi imani ba dama a ka'idan ayoyin Allah subhanahu wataala idan Allah ya nuna wa bayi aya dama ka'idan mu'jizan manzanni to idan aka zo da mu'jiza bayan mu'jiza mutane suka karba to dama za a ba su zabi ne ko su imani ko a halaka su to saboda haka da aka dinga ba su wannan dan haka anan ma zabi ne aka ba su tunda ba abin da ba a yi musu mutanen da har sun ji maganar Allah subhanahu wataala ko da ke wasu malamai sun tafi akan ba su ji ba amma za mu zo cikin wannan matsalar in Allah ya yarda an yi sabani akan sun ji ko ba su ji ba amma dai ba irin ayan da ba su gani ba to kuma suka bijire suka ki yarda to ba abin da ya rage sai a ba su zabi ko dai su karbi imani ko ku a halaka su to anan dai dole suka ga abin da Bahaushe ke ce ma uwar bari sai suka ce sun karba an ce shi yasa idan suna ibada zaka ga suna wani abu kaman sujada amma kan suna kallon sama idan su daya sashin fuskan su daya yana kallon sama daya yana kallon ƙasa saboda wadancan na farkon ne lokacin da suka yi wannan sujadan suna kallon sama dutse zai fado musu to shikenan duk wanda suka biyo su daga baya sai suna tunanin haka ake ibada in zamu ayi Allah sujada sai dai ana kallon sama kuma da gani zaka ga alaman a firgita ana jin tsoro to har yanzu kuma a haka suke ibadan da wannan suran suna ganin shine suran kaman dai wancan Haiful Mubka da Annabi Musa da wadancan zababbun Shu'ab goma suke ta kuka shi ma ya zama addini gare su to haka wannan sujadan ana kallon sama da sashin fuska daya shi ma ya zama kaman sashin addini gare su Allah subhanahu wataala ya ce ku rike abin da aka zo muku da shi shine at-taura bi quwwati waskuru ma fi wannan shine nisaqin da aka yi da su a nan wajen na daya dai ku rike at-tauran nan kar ku baddala shi kar ku canza abin da at-taura ya kunsa don abin da yake ciki ku ci gaba da watan banda al-qur'ani kowane littafi da Allah subhanahu wataala ya saukar ya barwa ma'abutan littafin amanan kiyaye littafi amma al-qur'ani ne kadai Allah subhanahu wataala ya tawallin kiyaye shi dalili kuwa shine kafin al-qur'ani wasu manzanni suna zuwa bayan wasu to koda misali bayan Annabi Ibrahim da suhuf dinsa sai mutane suka zo suka caccanza wani abu to idan Annabi Musa alaihi salam ya zo misali an yi su Isma'il da Isaac amma misali nake in Annabi Musa ya zo daga baya to zai gyara kurakuran da waɗancan suka yi a baya bayan Annabi Musa ya zo da at-taura mutane sun caccanza idan Annabi Isa misali ya zo daga baya zai gyara abin da waɗancan suka bata daga baya to amma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan Annabi Isa abin da aka canza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gyara abin da aka bata daga cikin Injila ya kawo mana duk abin da ke cikin Injila na gaskiya yana nan a cikin Qur'ani to bayan Qur'ani kuma babu wani manzo da Allah zai aiko to daga yanzu kaga ba magana a bari mutane su harrafa ko su baddala wani abu dan in suka harrafa to babu wani manzon da zai zo kuma ya kara cewa ga sako daga Allah ya ce kaza ga ainihin yanda Allah ya sauke shi kaza ga ainihin yanda Allah ya sauke shi shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya tawallin kar al-Qur'ani da kanshi amma sauran littafai gaba daya sai ya bar ma al'ummomin a matsayin jarabawa su kare su da kuma suka kasa din kamar yadda muka sani at-taura dama ya bace gaba daya babu shi sai a lokacin Uzairu ko wanda yake kissa ce dai shahararriya mai tsawo ya aka ce ya haddace at-taura ya zo masu da ita da ka suka rika rubutawa saboda haka idan zaka kalli silsilan at-taura akwai inqita'us sanadi wato inda a ka'idan malaman hadisi at-tauran da Uzairun ma misali yayi dictating aka rubuta to bai kai matsayin hadisi munqati'i ba wato bai kai matsayin hadisi mai rauni ba ma hadisi in a hadisi ne mai raunin gaske ne domin silsilan shi bai hadu hadda Annabi Musa alaihi salam ba kaga misali hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk hadisi an ce ingantacce ne za a ce maka tun daga wanda ya riwaya ya rubuta hadisin ya wallafa littafin zai ce ni wane ya faɗa min shi wane ya faɗa masa shi wane ya faɗa masa har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake babu wani ilimi wanda aka yi ma irin wannan bibiyan aka kiyaye shi kamar yadda aka kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wasu ma har yanzu sun ci gaba da kiyaye wannan silsila din har yanzu wani zai ce maka na ruwaita hadisi kaza daga wajen malami na wani shi ma ya ruwaita daga wajen malamin sa wani haka har zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma at-taura isnadin ta ya yanke daga nan wajen shi yasa malamai suke cewa ba za a iya kiran at-taura misali mutawatiri ba ko injila ba za a iya kiran shi mutawatiri ba duk da yayi tawatur a wasu marahil to amma a wasu wurare kuma yazo ya yayyanke wannan dai shine abu na farko da Allah ya masa umurni shine su kiyaye wannan littafi na biyu abu na biyu waskuru ma fi shine abin da ke ciki na cewa Allah zai aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen zamani kar ku manta da sifofin sa da Allah ya faɗa a cikin littafin kar ku manta wannan sune abu biyu kawai da ake so ku rike na ɗaya dai ku rike littafin ku kiyaye shi a wannan alƙawarin sannan kuma abin da ke ciki na cewa Allah zai aiko manzon Allah to kar ku manta dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambaci sifofin shi a cikin alqur'ani har ta kai ma sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Salam wanda asalin shi ba yahude ne ya musulunta yana cewa ya fi sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dan da ya haifa ko alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamuna yace shi wallahi ya ma fi sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dan da ya haifa so dan da ya haifa ai bai san me mata suka aikata ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san sifofin shi a cikin alqur'ani ta inda babu alama daya wacce za ta bace mashi a cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ko wanda za ta gaskatu akan wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine abin da aka neme su su kiyaye kuma suka kasa na
kunna tawallaytum min ba'di zalika falawla rasulullahi alaykum wa rahmatuhu lakum min al-khasirin
kunna tawallaytum min ba'di zalika falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin kunna tawallaytum min ba'di zalika sannan bayan nan kuka juya baya falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ba domin falalan Allah subhanahu wa ta'ala ba wa rahmatuhu da rahmar sa la kuntum min al-khasirin da kun kasance cikin masu khasara masu tabewa kuma to wallahi min ba'di zalika bayan dukkan wannan ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muku bayan dukkan waɗannan ayoyin da kuka gani ko iyayenku suka gani amma duk da haka kuka juya baya kuka bijiri bayan an nuna muku wannan ayoyin an komai amma saboda kun riga kun sha dan maraki saboda haka ba za ku iya imani ba kuma to wallahi min ba'di zalika sai kuka juya baya kuka kangare falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalan Allah wato an ce fadlan Allah subhanahu wataala ba yana nufin cewa ga waɗannan Yahudawa wanda suka bijire a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a'a ga Yahudawa wanda suke zamanin shi annabi Musa alaihi salam da wanda suka rike addinin Yahudancin a yanda yake suka koma ga Allah subhanahu wataala to falawla fadlullahi ba dan falalan Allah da rahmansa ba malamai suka ce an aka ce fadlu lada lada da ake biyan bawa in yi aiki da Allah ke biya to wannan shine fadlu ladan da Allah zai biya bawa in yi aiki an yayi aiki kai sallah a baka lada kaza wannan fadlu ne karka dauka cewa wannan ladan aikin ka ne domin ainihin minna a cikin aikin tana wajen Allah ne saboda haka ba wani jaza tsakaninka da Allah ainihi Allah ne ya so ya zabe ka ya shiryar da kai ya taimake ka saboda haka shine mai komai ya baka lafiya da ikon da zaka yi da haka in ya baka lada to ya baka fadla in an je lahira kuma sai ya baka rahma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi qalu wala anta ya rasulullahi qala wala ana illa an yatagammadani Allahu bi rahmatihi to a lahira kuma sai rahmar Allah subhanahu wataala karka dauka wannan ladan da zaka dauko shi ma ya isa ya kai ka aljanna a ranar tashin kiyama shi ma din ba zai iya kai ka aljanna ba shine maganar nana Aisha alayha salatu radiyallahu anha da take riwaya daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ake riwayan hadisin kai da take ake cewa manukishal hisaba uzziba duk mutumin da aka tsaya ana mashi hisabi ana lissafa aikin shi da ladansa da zunubin sa za a azabtar da shi aka ce ga yanan Allah subhanahu wataala ya ce hisaban yasira aka ce ai zalikal ardu inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ana nufin dai kawai layin da ake yi ne a shiga aljanna ko mun san hadisin mutumin da yazo zai shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka je ka shiga aljanna da rahmata yace a da dai aiki na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to a dawo a auna mafi karantan ni'iman Allah subhanahu wa ta'ala gare shi da kuma dukkan ayyukansa a ga wanda zai rinjaye sai a kai shi inda ya dace da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan mu da rahmarsa da falalansa da kuntum minal khasirina da kun kasance cikin wanda suka take watan suka wannan suke aka halakar da su kenan Allah ubangije ya kare mu na'am
walaqad alimtum walaqad alimtum alladhina ajadu minkum fis-sabti faqulna lahum qiradatan khasi'in
walaqad alimtum alladhina ajadu minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hakika kun san waɗannan wanda suke ta'addanci ranan asabar fa qulna lahum kunu qiratan khasi'in sai muka ce ku zama birraita babbu wannan ayan in muka kula duk ayoyin da aka jero tun daga izna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yadhbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim wa idh farakna bikum al-bahra duka wa iz Allah subhanahu wa ta'ala yake kawo kissoshin da su duk kissan da aka faɗi da wa iz aka kawo banda wannan ita kadai sai aka ce walaqad alimtum to me yasa wannan ma wata mu'jiza ce ta alqur'ani domin dukkan kissoshin da aka kawo wa iz najjaina sun faru ne da annabi Musa kuma suna nan a cikin at-taura duka suna cikin at-taura banda wannan kissan ita kadai saboda ita ta faru ne a bayan zamanin annabi Musa alaihi salam ta faru ne zamanin annabi Dawud ko bayan sa shi ma saboda haka shi abu ne da ya faru da su banu Isra'ila bayan wafatin annabi Musa da shekaru shi yasa da aka zo fadanta sai ba a ce wa iz ba ba a ce ku tuna lokacin ba sai aka ce ai kun sani wato masu karatu a cikin ku ai sun san abin da ya faru na kissa kaza kaza shi sai a kawo da tabbacin cewa ai lallai kun sani ba a ce ku tuna lokacin wanda yake yana nan a cikin at-taura ba wannan shi ma wata mu'jiza ce ta alqur'ani walaqad alimtumul ladhina atajab sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce alimtum bai ce araftum ba alimtum akwai arafa akwai alima amma suna da bambanci idan aka ce arafa to ka san zatin mutum ka san zatin shi shi kansa idan aka ce alima to ka san labarin shi da sifofinsa misali mutumin da ya karanta a littafi bayanan wani mutum wani sarki ya ji labarin sa to ai bai san sarkin ba an ce ka san wani bai san shi ba amma ya san labarin sa so alima ahwalahu to anan ilmu sunan abin amma in ya san shi shi da shi zatin sa ya sani to sunan shi ma'arifa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad alimtum saboda dan sanin su da wannan kissan sani ne na karatu a takarda ba sani ne na ma'arifa ba zai wani ya ce to me yasa a can aka ce alladhina atainahum kitaba ya'rifunahu alhali shi ma na takarda ne me yasa bambanci shine ana maganan ya'rifunahu watan yahudawan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga littafi kuma sannan sun zo sun ganshi sun ga shine mutabiq da abin da suka sani a cikin littafi shi yasa sai aka ci gaba sai aka ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna su magabatan nasu kenan suna boyewa ba su bari littafan ya iso wa hum ya'lamuna alhali sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wancan sanin na walaqad alimtum walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti wato itida'i da suka yi ranan asabar mun san dai kissan ga yanan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu was'alhum an al-qaryati allati kanat hadirat al-bahri
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا
ما شاء الله جزاك الله خيرا وسلام على القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واتن الله سبحانه وتعالى بام لبارون سو متانين واندا أما سو أمرني دا سي سو سي كامون كيفي أدوك رانوكو بندرانا أسابا تو أما سبو دا wani jarabawa na Allah subhanahu wataala sai ya zama din rana asabar in tayi kuma saboda su masu kifaye za su ji ba su jin jiragen ruwan masu kamun kifi ba su jin alamun ana kamun kifi saboda haka sai kifaye su zo su taru ranan asabar su taman su har suna tonan su suna fitowa waje ba dama a kama saboda shari'a ta hana a dalilin haka sai suka ce to bari su wani abu da ake kira hila shine sai ranan juma'a sai su kakkafa shababik dinsu watan abin kama kifin su su sassa koman su na kama kifi ranan juma'a da daddare ba sai su bar su in kifayen sun zo sun shiga ranan lahadi sai su tafi da kifayen to wannan ana kiran shi hila a cikin shari'a watan alhiyal abu ne wanda yana da asali a shari'a yana da asali a shari'a in aka ce hila shine mutum yayi kokarin isa zuwa ga wani abu da aka haramta masa ta hanyar wata dabara da wani abu wanda shi ba a haramta ba kala kala ne al-imamu shafi'i a cikin al-muwafaqat ya kasa hila kala uku yace akwai hila da duk al'ummar musulmi sun ijma'i ya halatta shine kamar misali mutumin da aka kama aka ce sai yayi batanci a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama misali kamar irin na sayyidina Ammar ibn Yasir Allah ya kara masa yarda sai ya faɗi magana mare kyau a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama misali sannan a kyale shi irin na illa man kuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to kaga anan ya faɗi din dan ya tsira ya halatta in dai zuciyar shi shi yasa da sayyidina Ammar ibn Yasir ya zo a rudo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me ke bayan ka yace dukkan musiba da halaka ya rasulullah yace me bare ce wallahi ba su kale ni ba sai da na faɗi magana mare dadi a cikin lamar a cikin ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in sun kare yace ya kake jin zuciyarka yace a imani daren ba abin da ya taba zuciyana yace to in sun kare kare ka wata rana suka rutsa ka suka ce sai kai magana mare kyau akai na ma ka kare yi dan ka kubuta da imanin ka wannan wata mas'ala ce muhimmiya a cikin addini wanda yake da yawa yana daga cikin fiqhuda da yawa daga cikin al'umma ba mu gane ta ba ko da yake an yi sabani mutane suna ganin mutum ya tsaya akan gaskiyan ya fadi ya ki fadin abin da suke son ko za a shahadantar da shi irin nasu Zaid ibn Dafina ko Ubay ibn Adiyyin ko Habib ibn Zaidin ko ko a'a ya fadin ya tsira wanne yafi saboda wani hadisi yana cewa wanda ya tsaya din aka kashe shi akan wannan ya zama yana da shahada kala biyu yana da shahada hawa biyu to amma a fiqhu ka tsira din saboda rayuwanka a wajen manzon Allah a wajen addinin Allah yana da muhimmanci kwarai dan haka ka tsira da rayuwanka ko rayuwar musulmi kai masu dabara su ka bar su to a babin fiqhu muhimmin abu ne to dan haka wannan dai malamai gaba ɗaya suke ijma'i cewa shi abu ne da ake so ake ijma'i ya halatta akwai hila da ake ijma'i ya haramta shine irin wancan shi kuma hilan munafikai ko da za su zo idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun kaga irin wannan hila ce wanda ba ta da kyau to hilar da ake sabani a ciki wanda yake kuma babi ne na fiqhu mai zurfi ƙwarai shine lokacin da maslaha da mafsada suka yi watan maslahan da ke cikin abu da kuma cutan da ke ciki suke hannun riga suke me ake cewa suke rinjayen juna aka rasa wanne ne yake to wasu malamai sai su ce to a zaɓi maslaha dan haka ai hila wasu ce a'a ba wannan maslahan ba ta kai ta sa a bar shari'a ba to nan wajen a nan ne fuqaha suke tafawut watan malaman fiqhu suke fifita tsakanin su da juna sai wani ya ce a'a za a yi sai wani ya ce kamar da yawa mun sani a mazhaban Hanafiya a Abu Hanifata Nu'man suna muhimmanta wannan hila din shi kuma Imam Malik Allah ya kara masa yarda yana tsananin kin hiyal yana tsananin baya so shi kuma Abu Hanifa yana yawaitawa har ma ya kai ma yawaitawansa wata rana Ibn al-Arabi al-Maliki yana cewa wata rana yana zaune a gaban wani babban malamin a Hanafiya Fakhrul Islam Shashi sai wani mutum ya zo da wata riga yace wallahi na yi rantsuwa ba zan sa rigan nan ba kuma niyyar zuraina tana son sa rigan yace a mai sauki zare zare ɗaya cikin rigan ka sa ta kawai jawabi mai sauki ne kawai ka zara zare daya zare in ka cire sai ka sa rigan tunda ai ita rigan kace ba za ka sa ba yanzu kuma tunda ka zara zare ba ita bace to kaga wannan hila ce ta shari'a ko wata rana wata mata ta zo wajen Abu Hanifa tace masa wallahi ni miji na bana son shi kuma nayi nayi ya sake ni yaki nayi nayi ai kun iyai tace Aisha ai mai sauki ne kawai ki ridda ki koma musulunci kawai ki ridda in kika yi ridda an jima sai ki koma musulunci saboda kin yi ridda auren ku ya mutu to kaga duka wannan hiyal ne ko duka wannan hiyal ne shar'iyya wanda suna nan a cikin mazhaban Abu Hanifa da yawan gaske yana cewa misali da mutum zai yi rantsuwa ya ce idan ya shiga gidan nan matarsa ta saki saki uku in ya shiga gidan nan matarsa ta saki saki uku to kuma ya zama dole sai ya shiga gidan ya zai yi ya ce abu mai sauki sai ya mata kul'i kafin ya shiga gidan sai su kul'i sai ya biya ta sai ya shiga gidan sai ya aure ta saboda to kaga duka dai wannan hiyal ne wato neman mafita tunda in ya shiga ta saki saki uku ba za a yi aure ba sai bayan ta auri wani to shikenan sai su yi kulki in suka yi kulki aure babu shi kuma babu saki shikenan in ya shiga gidan in ya dawo sai a daura aure sabo shikenan kaga bata saki saki uku ba kenan bayan ya shiga irin wannan yana nan a mazhaban su dai da yawa kuma suna dogara da shahararren hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yana cikin Bukhari da Muslim ko wanda Bilal wata rana ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dabino sai manzon Allah ya ce duka wannan dabinon kai bar haka yake da kyau ya ce a ya rasulullahi mun sai dabino ne mare kyau sunan shi Jumma sai muka bada kwano biyu na Jumma sai aka ba mu kwano ɗaya na wannan dabinon dan mu kawo maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayinur ri ce annan ba wani riba in ba wannan ba ya ce ka koma musu da shi bil Jumma bid darahim thumma bta bid darahim janiba ya ce ka koma sai ka sai da wannan shi kwano biyun naka sai ka sayar da kuɗi a baka kuɗin in ka karbi kuɗin sai ka sai shi wancan dabinon mai kyau kaga wannan hila ne ina son ainihin gaya ta shine dabino mai kyau ba kuɗi ba ko ba haka ba kuma ka san addini yana muhimmanta wasila da gaya ainihin abin da nake nema shine dabino mai kyau maimakon in ba da dabino mare kyau kwano biyu a bani dabino mai kyau kwano ɗaya to sai in ba da dabino a bani kuɗi sai in ba da kuɗi a bani dabino mai kyau abin da yasa aka ce a nan wajen hila ne saboda da in ka ba da dabino aka baka kuɗi mai jabini ba zai ce ba zai siyar ba kai ma ba za ka sai da jumma'un ka ba tun asali ko ba haka dan haka ba ciniki ne manufanka ba dabino ne manufanka to amma ya za ka isa zuwa ga dabinon sai ka biyo mashi ta wata hanya ko to wannan dai su ake ce ma alhiyalu shar'iyya watan hanyar da idan abu ya gagara kamar misali nikahu tahlil nau'i ne daga cikin hila a wajen malaman Hanafiya ko tunda misali idan mutum ya saki mata suke uku aka rasa yadda za a yi to dole sai a sami wani sai ya aure ta in ya aure ta ya kwanta da ita sai ya sake ta sai ta halatta ma wancan mijin kaga haramun ne malaman Malikiya sun tsananta kwarai da sauran mazhabi amma malaman Hanafiya sun yadda a yi suka ce kuma dalilin su shine wannan dai hadisin na hatta yazuka usailataki wata zuki usailatau saboda ai da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace tana son komawa wajen mijinta sai yace a'a ba zai yuyu ki koma ba har sai ya dandani zakin ki kin dandani zakin sa ashe dama ana niyan a koma kenan ina fata an fahimta ashe dama ana niyan a koma tunda aka zo ana cikin aure aka ce Rasulullahi to yanzu an yi auren za a iya komawa yace a'a har sai saboda haka abinda manzon Allah ya hana anan shine ta koma kafin a ganin su malaman Hanafiya a sauran malamai sun dauki hadisin Allah ya la'anci wanda ya halala da wanda aka halala ma suka ce ba za a yi ba to amma su kuma Hanafiya zai ce to kuma in ya zama shine a hafu dararaini fa kullun in abu ya zama shine a hafu dararaini cuta mafi sauki to ana komawa zuwa gare shi wannan alhiyalu shar'iyya sun sha bamban da masail na fiqh da muke misali da su wanda misali irin matsalan Abu Hanifa da kansa ko wanda aka ce wata rana wani yazo ya ce masa ya saki matansa ya yi kai shi da matansa cewon in ya fara mata magana kan ta fara masa magana ita sakakkiya ce ita ma tace ni ma in na fara maka magana kan ka fara mun magana ni ba matarka bace aka rasa yanda za a yi da wannan matsala aka zo wajen Abu Hanifa ya ce a wannan mai sauki ne ka je kai mata magana ka shiga daki da matarka sai ce ya za ka zo kana halatta abinda Allah ya haramta kana halatta furuci ya ce me ya faru ne yace ya ce in na fara mata magana kan ta fara mun magana ita sakakkiya ce ita kuma ce tace ni ma in na fara maka magana kan ka fara mun magana ba aure tsakaninmu misali tace a to ai abu mai sauki ne shi ita yanzu ta warware mashi nashi rantsuwa da tai wannan magana ko tunda ta yi ki mashi magana shi ya ce dama in na fara maki magana kan ki fara mun magana ne to yanzu da tai wannan amsan ai ta fara masa magana dan haka ta warware nashi rantsuwa saura shi kuma ya je ya warware mata nata ko in ya warware mata nata sai shi kenan sai ya shiga daki to duka dai waɗannan wannan shi ba hila bane wannan shi kuma fiqhu ne domin matsalar tana nan a ciki ba wata maslaha ce ba a'a tana ciki amma sai da zurfin fiqhu za a iya riskan wajen da hukuncin yake ko kaman shi ma wancan matsalar shi Abu Hanifa ya shahara da irin wannan istinbat din na Amirul Mu'minina wanda yace idan matarsa ta kwana a cikin ƙasan da yake mulki to ita tasa ku sake uku bayan yayi wannan maganan kuma hankalinsa ya tashi ya rasa yanda zai saboda a bar daga inda yake a bar nan a je inda baya mulki ko a doki mai gudu sai an yi tafiyan kwanaki masu yawa ko watanni to ya za a yi kuma ya ce in aka kwana ta kai gobe a ƙasan da yake mulki aka zo aka sami Abu Hanifa ya ce wannan matsala ce mai sauki ta je masallaci ta kwana gobe ta koma ɗakin mijinta saboda masallaci ba na kowa bane wa annal masajid lillahi fala tad'uma Allah ahada dan haka shi baya mulkin masallaci da haka ta shiga masallaci kawai ta kwana gobe ta shiga ɗakin ta to haka dai wannan shi kuma fiqhu sunan shi wancan hiyal ne wannan fiqhu a cikin hiyal din akwai wata matsala ita ma irin wannan wai wani yana son ya rabu da matansa amma an hana shi an dage sai ya zauna da matan iyayensa da sauransu ya rasa yanda zai yazo ya sami Abu Hanifa Abu Hanifa ya ce ai mai sauki ne kawai ka je ka sami mamansa ka rungume ta ka sumbace ta na soyayya na sha'awa shikenan yar ta haramta a gare ka to duka dai wannan kaga hiyal ne na shari'a to wannan hilar ita ce abin da waɗannan mutanen suka yi shine walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti suka yi itida'i an ce kada su yi su ranar asabar sai suka koma suna sa abin kamar kifin su ranar juma'a su kwashe kifin ranar lahadi saboda imtihanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masu to kuma wannan yana cikin dalilan da su malaman malikiya suka ce to ai wannan shine babban dalilin da hila laifi ne dan ga waɗannan hila suka yi ba su yi su ranar asabar ba amma ga yanan Allah ya kira abin da suka yi itida'i rike mazhaban malikiya yana dacewa da itiyabu watan saddu zari'a kare kai daga fadawa cikin shubha rike mazhaban hanafiya zai iya dacewa da in aka sami kai a wani hali na kangi an rasa yanda za a fita daga cikin wani lalura ko an yi rantsuwa ko an wani abu kuma an dawo cikin hayyaci to kila shi ko mazhaban hanafiya ya taimaka ma mutum a nan wajen a sami mafita fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in Allah yace musu ku zama birrai taɓaɓɓu a nan malamai sun yi saɓani wasu malamai suka tafi akan cewa sun zama birrai ne sosai biri da ka sani Mujahid ya ce a ba maskul khalqi aka yi ba maskul khuluqi aka yi halayensu ne aka mayar irin halayen birrai ba wai halittansu ne aka mayar irin halittan biri ba sai aka mayar da su irin halin biri ba yadda komai a rayuwarsu sai wasa da tsalle-tsalle sai takama da bayyana al'aura ko takama da bayyana al'aura dan biri ba ya ga wani abu banda tsalle-tsalle da wasa da barna da kuma takama da bayyana al'auran shi shi gwanintan sani wani mawaki yana cewa menene a talqirdi kullama sa'idat ila al'ya'i tubdi kullama sa'idat ila al'ya'i sawataha alaman absara wato ita shi biri duk lokacin da yake ƙara sama duk lokacin da yake ƙara nuna maka al'auran shi duk lokacin da yake ƙara hawa sama duk lokacin da yake ƙara buɗe al'auran sa to haka su ma duk lokacin da suke ƙara ɗaukaka duk lokacin da suke ƙara bayyana ma duniya al'auran su kuma wannan ma a aikace ga yanan ya zama wani abu a bayyane da shekara 300 da ya wuce mace a Ingila sharifiya watan an ce ina nufin mai noble ba sharifiya ta jinin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba. Idan ta tashi tana tafiya riganta ko ta tattare sai wajen inci 10 ko 15 ya biyo ta a baya yana rakata ko ana ta rage shi a hankali a hankali a hankali a hankali har yake yanayin da la haula wala quwwata illa billahi ko kaga kalkirji kenan maza da suna sa tufafi a zanzare yanzu gayu ne a sauta wando ya sauka kasa sashin jiki baya gaba daya a bude kaga kalkirdi kuma duk dai in ka bincika zaka ga ta ina aka samu asalin wannan zaka ga ta wajen waɗannan mutanen ne fa kulna lahum kunu qiradatan khasiina dinna so banda barna da wasa da bayyana al'aura ba su da komai saboda haka mujahidi yace wannan shine abin da ya faru su amma ba ainihin su kansu bane domin masku Allah mai iko ne a cikin masku amma Allah in yayi masku al'umma to baya kuma barin su su rayu bayan nan fitanasu watan sahibi ayi an ce ma ka'idan muskun aka yi to ba a wuce kwana uku dole wanda aka yi muskun su za su mutu amma dai tanasul babu shi shi yasa hadisin muslim malamai suke ta taujini shi ko fuqidat ummatun min bani isra'ila ma adri ko la yudra ma fa'alat ma araha illa al-fa'ra ko ala tarawnaha idha wudi alaha albanu al-ibli lam tashrab wa idha wudi alaha albanu sha'i sharibat yace wasu al'umma daga cikin banu isra'ila sun bace ba a gansu ba ba a san kuma laifin da suka yi ba yace ina ganin dai ko beraye ne su wadannan al'umma yace ba ka ganin bera idan aka aje mata nonan raƙumi ba ta sha amma aka aje mata nonan a awaki sai ta sha to wannan hadisin an yi ta kokarin taujin shi yana cikin sahih muslim amma wannan hadisin ya saba da waqi'i menene sabawa da waqi'i ba yanda za a yi ai mashin wata al'umma kuma ta ci gaba da hayayyafa to saboda haka wasu malamai suka ce a wannan kawai an faɗa a babin mizah ne a babin wasa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kaman mizah ne da su waɗannan banu Isra'ila yake tunan su ya faɗa musu irin wannan magana to amma ka san ko mi za yayi sallallahu alaihi wasallama ma sahabbai suna daukar shi da jiddu ko an ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce ma wani sahabi hadisin dai da magana akan sa amma dai za a istinasi da shi ya taba shi haka sai ya ce ke wance ya kira shi da sunan mace yana faɗi sai mutumin ya kama shashafa gaban sa da kasan sa da sama yace wallahi ya rasulullahi da ka faɗa sai na dauka na koma mace ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mizah yake masa amma shi saboda tsorata manzo Allah na fadi sai fara shashafa jikinsa ko Allah ya maida shi mace yanzu saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su ba su daukan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasa shi yasa da ya fadi wannan ko da min babin mizah ne su masu riwaya sai suka dauke shi da jiddu suka ruwaice shi a haka wallahu alam ala kulli halin dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su zama birrai tababbu mafi yawan malamai sun tafi akan biri ne na gaskiya suka zama amma an bar masa hankalin su na mutane mujahid ya tafi akan cewa a'a ba biri ne na gaskiya suka zama ba sun zama mutane ne masu halayen birrai mafi yawan malamai na zamanin mu sun fi tafiya akan fahimtar shi mujahid kaman babban malamin mu Sheikh Muhammad Mutawalla Sha'rawi yana tafiya akan wannan ashur at-tahrir wa at-tanwir shi ma yana tafiya akan wannan da yawa dai daga malamai na wannan zamanin suna tafiya akan wannan fahimtar cewa halayen su ne aka canza ba halittar su ba na'am
qad'alna ma nakala lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin
qad'alna ha nakala lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai muka sanya wannan abin da ya faru da su ya zama azaba lima baina yadayha ga abin da yake a gaban su wa ma khalfaha da abin da zai zo a bayan su wa mau'izatan lil muttaqina kuma ya zama wa'azi ga masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala nakalan zai iya zama kaman azaba zai iya zama wa'azi wato muka sa wannan ya zama wa'azi ne darasi ne lima baina yadayha ga wanda suke rayuwa tare da su a lokacin suka ga abin da ya faru wa ma khalfaha da wanda za su zo daga baya a ba su labari cewa waɗancan ga abin da suka yi ga abin da ya faru da su wa mau'izatan lil muttaqina kuma ya zama wa'azi ne da gargadi ga masu jin tsoron Allah na
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Allah subhanahu wa ta'ala ya koma da siyakin yanda aka saba na wa'iz yace to ku tuna lokacin da annabi Musa alaihi salam yace ma mutanansa inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana maku umurni ku yanka saniya qalu atattakhiduna huzwa suka ce ah kana daukan mu abin izgilanci ne qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin yace ya Allah ina neman tsari da kai in zama cikin jahilai watan wannan fasaran yafi dacewa da fahimta watan ba su ne yace ma a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ba duk da kaulani ne wasu ce su aka ce ma amma suka ce a'a da suka yi wannan maganan ya ji tsoro bayan duk darasin da suka gani kuma su ce ma annabi yastahzi'u bihim wannan suna neman halaka daga Allah sai ya koma yana roƙo yana neman tuba daga wajen Allah subhanahu wataala watan wannan kissan na ɗaya dai kissa ce wanda a cikin alqur'ani ita ce kadai kissa doguwa wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya fara kawo ta ta hanyar fara kawo ƙarshen ta sannan aka kawo farkonta farkon kissan shine in qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun fa qulna adribu ba'dha kadhalika yulahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun amma sai aka fara kawo ƙarshen وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً wannan kuma kaman a lokacin ba a san dalili ba amma yanzu sai gashi marubutan riwaya sun ce ai mafi kyan riwaya shine wanda za a fara daga wani waje a cikin ta a yanka kissa ko in aka yanki wani waje to sai daga baya ai ta kokarin warware ukudan zai sa mutum ya ta sha'awan bibiyan ta dan ya ga yaya me ya faru ne wancan abin ya faru kila ba za a bashi warware abin ba sai a ƙarshe to shine wannan Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana a cikin alqur'ani sai aka fara cewa qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqara to menene kissan baqaran nan kuma me to mutum zai tabi sai a ƙarshe ya ji me ya faru ita wannan baqara da Allah subhanahu wa ta'ala yayi umurni a yanka an ce kissan ta wani mutum ne yana da sanuwarsa kuma bai da komai sai sanuwan kuma shi bawan Allah ne salih da ya zo rasuwa yana tsoron danginsa yana da ƙaƙarami guda ɗaya da matansa bai da komai sai sanuwa saboda haka da ya zo rasuwa sai ya ce wa matarsa to zai bar wa Allah wasiyyan wannan sanuwa zai sake ta amma ga ta nan a wajen Allah ya bar ma Allah na ɗan in ɗan ya girma Allah ya bashi abin shi shikenan ya sake ta wannan kuma yana da asali har a shari'anmu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari yana ga mana wata rana wani mutum ya zo neman bashi wajen wani yace kawo shaida yace Allah yace kawo bamini wanda idan baka dawo da kuɗi ba rike shi ya biya yace Allah majzubi ko shikenan shi kuma mutumin ya bada kuɗin a haka da ya bada kuɗin shi kuma mai bashi lokacin biyan bashi yayi yazo kuma akwai ruwa tsakanin su akwai rat lokacin biyan bashi yazo yayi yazo zai aiko da kuɗi jirgin ruwa ya riga ya tafi kuma ga ranan biyan bashi yayi shi kuma yana tsoron ya makara alhali ya sa Allah wakili ya sa Allah kafili ya sa Allah shahidi ya sa Allah kafili saboda haka kawai sai ya sami kirare kawai sai ya zuba kuɗin a ciki yana nade kawai ya wurga a ciki yace Allah akai masa shikenan shi kuma mai karban kuɗi kullum ya zo bakin ruwa yana jiran jiragen ruwa in sun zo ya wane bai bada sako ba ce wallahi mu bai ba mu ya ta mamaki wanda ya sa Allah shaida kuma bai bayar ba to bai dai bayar ba shikenan wata rana zai koma gida sai ibi kirare irin aje a wuce gida a dan sami dan na shan dumi yana zuwa gida yana bubbudewa sai ga kuɗinsa intact a cikin kirare Allah ya kawo hadisi ne a sahih bukhari saboda haka akwai wannan din shi ma duk da yake ba yana nufin cewa mutum ya kita dibiri ya ce Allah ya yi ba a'a wannan wani muqami ne wani wani manzai ne na mutane wanda yake kwatan tsananin yaqininsu da tawakkalinsu ga Allah subhanahu wataala ya kai su ga yin haka shine irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi wannan shi gaba ɗaya ne ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zaune kafiri yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hutawa a cikin halin kaman kailula ana yaki kafiri yazo ya tsaya a inda yake a saman itaciya ya zara takobi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yace wa zai kare ka akai na ce Allah ga takobi a zara a hannun kafiri abokin yaki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zaune yace manzon Allah wa zai kare kai ce Allah shikenan kitsan inda ta kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka zo yace to kun gan shi ga yana ga takobin can kuma yanzu ya musulunta ya aka yi bayan nan hadisi ya ga mana amma dai gashi a zauna ga takobi a can ko to wannan ai ni da kai in haka ya faru da mu kallallashi mutun kawai wallahi kallallashi ai shiga ce dan Allah ka yi hakuri in ma ka zaina da wani abu da yake girmamawa kai masa irin wancan hila na Ammar ibn Yasir kace dan kaza da kake girmamawa kace mai ke ne ka kyale ni ko ka kira mishi abin da yake ganin girman sa ko dai kai makamin ka bai kai nan ba shine ya faru ai da sayyidina Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gar kaga shi man sayyidina Abubakar a makamin sa yayi magana ga su a tsaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar a cikin gar sayyidina Abubakar ya rasulullahi da dayan su zai kalli kasan kafansa da zai ga mu manzon Allah ya ce ah to kana nufin inda mu kadai ne kenan kasan kafansa fa da dayan su zai kalli kasan kafansa haka zai ga mu law nazara adum ila tata qadamai ko tata qadamai la ra'ana inna allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sannuka bisnayn allah salithuhuma ai wannan inda ba allah na tare da mu ba kenan ko wiqayatullahi agnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an 'alim min al-ukum to haka dai to wannan wani makami ne na yaqini da sakankancewa da allah subhanahu wataala allah ka ba mu yaqini da sakankancewa da kai wannan mutum ya saki wannan sanuwa tata to ita kuma sanuwar ita kadai ce sanuwa a duniya mai wannan sifofin da zamu ji a baya suna tata nasu suna tambayan a gaya musu sifa a gaya musu kaza kuma ma banda jahilci na banu Isra'ila shi fa Allah subhanahu wataala ba ce ba sai ba ishtaru ba karatan isbahu yace saboda kamar yana su ma na tambaya na bincike mai yake kalanta ya take ya kaza ai ba bukata ko kace isbahu aka ce kowa yake da saniya a gidansa kawai je yanka dan zabo aka yi masa umurni ba saya ba ko nemowa da an ce ku je ku nemo saniya ko ku je ku sayo saniya sai su ce wace kala amma an ce ku yanka ne to amma saboda tanaffi sai suka fara bincike binciken kuma ya ja masu abin da ya ja masu saboda haka yaro bayan ya girma wata rana ya tambayi mamansa shi baban shi bai bar masa komai bane yace wallahi ba abin da ya bar maka sai sanuwa kuma ya sarraha ta yace ya bar ta a hannun Allah subhanahu wataala dan haka kai ma yanzu in kana san abinka ka je wajen Allah ka roki Allah Allah ya dawo maka da ita Allah da babanka ya ba ta ajiya mun na tabbata babu wani zaki ko giwa ko wani namun jeji da zai iya cinye wannan saniyar tana cikin kulan Allah subhanahu wataala yace to ya Allah dawo mun da ita kama hanya ya tafi yana hanya yaje daji yana nema sai ga sanuwansa yana ganin ta kuma ta bi shi mun qadatan zalulatan ya kamo ta zai zo gida sai ga banu Isra'ila da aka ce su je su nemo saniya suka ce ai ga sanuwar ita ce wannan ta siyar mana mana ainihin kudin ta bai wuce dinari uku ba dinari uku a lokacin ko dirhami uku yace a to ni bazan siyar ba ku bari in je in shawarci mahaifiyata ni yaro ne ban kai in kasuwanci ba zan je in shawarci mahaifiyata da ya je ya shawarci mahaifiyanta ya da ta dawo mahaifiyan da yake ita ma tana da imani tace akwai wani hikima cikin wannan a ce suna ta neman wannan sanuwar bi ainiha saboda haka ai musu mugalati a cikin dan banu Isra'ila ne suna da taurin kai saboda haka ya dawo ya ce musu sai dai a yanka sanuwar a fede ta a baje fatan ta a cika fatan da zinari a daure to shine kudin ta to bayan da zasu dole a haka suka biya suka saya to wannan shine kissan ita wannan sanuwa da aka yi masa umurni su yanka watan Allah subhanahu wataala ya yi masa umurni su yanka da a lokacin da aka yi masa umurni sun nemi kowace sanuwa sun yanka bukatan yayi domin ai Allah ne mai tayarwa kuma Allah zai buƙatuwa zuwa ga wannan sanuwar dan ya tayar da wannan mutumin da zamu ji kissan sa a baya baya buƙata illa kawai ana so a sa su su yi wani motsi ne irin nasu irin na faqul nadrib asaka alhajara najiya ko ka dan yi dai wani abu kai ka dan yi mu amma ai an san sanda ba zai iya fasa dutse ba balle har dutse ya fitar da ruwa in sanda ya fasa shi amma dan yi wani abu daga ɓarayinka dan a nuna maka aya to amma da suke tanaffi sai abin ya zama musu haka wa qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa wannan maganar da suka gaya ma annabi musa alaihi salam idan mutun ya fada ma annabi yayi ridda idan mutun ya ce ma manzo yana masa izgilanci to yayi ridda riddan shi yasa lokacin da suka fada ma annabi musa sai annabi musa ya koma zuwa ga Allah yana a'udhu billahi an akuna min aljahili ya Allah ina neman tsari daga wajenka na in zama cikin jahilai wanda zaka zo da aya daga wajenka kai umurni da abu su ce wai abin izgilanci Allah ya umurni da abu a dauki abin izgilanci qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin qalu ud'u lana rabbaka
qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innama dakharatun la faridun wa la dukh 'alamun bayna dhalik fa'alu ma
قالت لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول ان بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون سكace ka roƙan mana ubangijinka ya bayyana mana ita wannan sanuwar ne cece ita annabi musa yace to Allah yana cewa ita sanuwa ce wacce ba mai shekaru da yawa ba tsohuwa wala bikrun ba kuma budurwa ba wacce bata taba haihuwa ba awanun baina zalika tsaka tsaki ne tsakanin wannan da wancan fa'alu ma tu'marun ku aikata abin da ake maku umurni da shi anan wannan ayan tana ƙara nuna jahilcin banu isra'ila an ce su yanka sanuwa ba a ce ku yanka wani abu ba an ce ku yanka sanuwa kun ce kuma a tambayan muku wai mecece ita ai bai kamata an ce a yanka sanuwa ka ce mecece ita ba ai riga an gaya muku ita ce sanuwa ko da sai ka ce ya shekarunta ko ya girmanta in ma za ka yi tambaya amma saboda dai kawai su ba su san su aikata ne suna neman kowace irin zari'a kowane irin uzuri da za su ci aikin saboda haka suka ce a tambayan masa Allah ya bayyana masa ita mecece to menene ita mecece wannan ai ba tambaya ba ce to amma shikenan shi kuma Allah subhanahu wataala tunda suka yi wannan sai ya wahalartar musu da abin wannan yake nuna mana cewa yana da hadari a yawaita tambaya ba a san tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku kyale ni matukan ban muku ban ga muku wani abu ba domin idan kuka tambaye ni to Allah zai saukar da abu zai zama shari'a kuma dole ku aikata shi yasa sayyidina Abdullahi ibn Abbas yake cewa bai ga irin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sun zauna da shi shekara 20 da wani abu amma gaba ɗaya in yi kididdige tambayoyin da suka yi masa za a kirga su da yatsu ba su fi 10 ba duk suna nan a cikin alkur'ani ba su tambaya ba su matsa da tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a so yana da cin ladabi amma ba yana nufin wannan wato ya danganta a makami ne makami ne shi yasa sukan ce sukan so mutumin da ba balaraben kauye yazo ko mutumin wani gari su in suka yi hijira to daga cikin sharuɗan su in aka zo aka zauna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ba sauran tambaya sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu amma in mutum bai hijira ba ya zo ne daga wani gari to ba komai ya ta tambaya to saboda haka in bako ya zo sai duk su zo su zazzauna suna so ya ta tambayoyi suna ji amsoshin don su ba za su iya tambayan ba ko kamar yadda sayyidina Abdullahi a sayyidina Amr ibn al-As yake faɗi Allah ya ƙara masa yadda lokacin da ya zo rasuwa yake cewa ya rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanayi uku yanayi na farko yace bai ga wanda yake ki a bayan ƙasa ba a cikin halittar Allah kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya mutu a wannan lokacin da ya shiga uku yace yanayi na biyu kuma sai ya zo yakan zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna har a gama zaman majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a tashi bai san wasu irin kaya ne a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba saboda tsananin girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai iya daga kai ma ya kalle shi yaga wasu irin kaya ne a jikin tufafi ne a jikin sa ba yace da ya rasu a wannan lokacin da ya ji dadi yace yanayi na uku kuma bayan intiqalin manzan Allah ila rafiqil a'la abubuwa da yawa sun faffaru wanda yake to sai dai rahaman Allah muna fatan Allah ya mana rahama to kaga wannan shine makamin sahabbai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tsananin ladabi wanda har ma suna da abu suna son su tambaya sai su sami wani ko irin na sayyidina Ali da Miqdad ko da ya sami Miqdad yace to ni dai ka san akwai yar manzon Allah akwai sayyidatuna Fatima a hannuna so da haka da Allah ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mishi tambaya akan almazi ko to irin dai wannan ba su iya tambaya sai dai su sa kanana su ce ayi tambayan wanda su ba su kai su ganin wannan haiba din ba to ba a san tsananta tambayoyi musamman a cikin abin da in ka bari la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu an ayina yunzalul qur'anu tubda lakum kada ku yawaita tambaya domin in ya bayyana muku zai iya zama muku abin da ba ku so ji ne kuma zai zama amsan wannan tambayan naku ta take dai da suka yi tambaya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sifa yace inna baqaratu la faridu in an ce faridu shine wanda ta dinga haihuwa har cikin ta ya bude ta yi tumbigo saboda haihuwa ko ita ake ce ma faridu ko da yake kalmar tana da ma'ana biyu koko wacce bakin ta ya zama wawulo ba haƙori shi ma faridu to amma dai tunda an ce faridu a dambin bikru to yafi zama yana muƙabalan wancan na barayin haihuwa din wato la faridun ba wanda tumbinta ya bude nonanta ya bude tumbinta ya zube tumbinta ya bude saboda haihuwa ba wala bikrun cikinta ya bude nake nufi wala bikrun ba kuma in an ce bikru wato ko wacce bata taba haihuwa ba ko wacce bai haihuwa ɗaya ko biyu tai ba dukkan ana ce musu bikru wato dai karama ba tsohuwa ba awanun baina zalika faf'alu ma tu'maru ku aikata abin da ake muku umurni nan faf'alu ma tu'maruna abin da yake koya mana shi Allah subhanahu wata'ala in yawa bawa umurni baya son ka tsaya binciken hikima ko menene dalili na'am shari'a duka yana da hikima shine maqasidin shari'an da muka fara magana da farko duk shari'a yana da maqasid da hikima amma Allah subhanahu wata'ala yana son in yayi maka umurni ka bi ne kawai ba wai ka tsaya binciken to dan menene aka ce azumin nan dan rashin lafiya kila zai sa jini na zai ƙara kyau ko kila zai sa kawai Allah ya ce kai ka bi kafin tambaya don in ka tsaya ya zama sai ka rika tambaya dan kaza to a ƙarshe za ka koma kana ibada ne ga san ranka ba kana ibada ga Allah mahaliccinka ba watan kana ibada ne ga abin da ya dace da fahimtanka da san ranka sai ya zama ba bambanci da mumini da kafiri kenan dan kafiri ma in ya gane muhimmancin abu zai aikata ko ba haka ba in sai abin da ka gane hikiman sa ne zaka aikata to ba bambanci da mumini da wanda ba mumini ba dan wanda ba mumini ba ma abin da ya ga hikiman sa ya san amfanin sa yana aikata abin to shi Allah subhanahu wa ta'ala in yi umurni kawai ka bi ne a matsayin cewon wannan umurnin Allah ne shine masanin kuma hikiman komai ba laifi a cikin ilimi daga baya kai kokarin sanin hikiman dan ka ƙara ilimi amma bayan kai biyayya ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala anan aka fara da wa qala musa li kauni inna allaha yamurukum an tazbahu baqara me ma za a yi da baqaran shin za a bigi wancan za a tashi wancan mutumin da ya rasu ne da shi me da aka kashe ne da shi me za a yi duk Allah bai fara gaya mana wannan ba a farkon kissa da fara faɗin kawai an tazbahu baqara ku yanka hannuwa kawai dan su biyayya ga umurnin Allah shine abin da Allah yake so ba su fara binciken to in mun yanka shin zai zama dalilin tashin wancan da aka kashe ni ko dan menene kace mu yanka shi yasa su ma da aka ce an tazbahu baqaran sai suka rude kawai sun zo ana maganan dan uwan su ya mutu kawai annabi Musa ya zo ya ce musu inna Allah ya amuru kuma an tazbahu baqara to ai menene a ce a cikin Isha na 21 Allahu a'lam ni ba makarantar at-taura bane amma an ce ya zo a ciki cewa da yanda suka kasance matsafansu sun kasance idan aka yi kisa to akan yanka sanuwa a zubar da jininta sai a rika duk wanda suke da alaka da mutumin sai zo su rika sa hannunsu a cikin jinin na wannan sanuwa to cikin tsafacen su dai idan suna saka hannun su cikin jinin za a gane ainihin wanda shine ya kashe wannan mutumin ta hanyar talawufin hannunsa da jinin shi jinin ba zai bar hannunsa ba wannan jinin sanuwar to Allahu alam wasu ga ce shine dalilin suka ce ata tafizuna huswa za kai mana irin abin da matsafa ke yi ne alhali kuma kai kana zo da addini daga wajen Allah subhanahu wataala wasu ga ce a sun ce ata tafizuna huswa saboda to ai menene alaƙa to amma ana so kai ne dama ba tare da sanin alaƙa ba kawai Allah ne yace ayi akai kawai an ce wata rana sayyidina Abdullah ibn Rawaha Allah ya kara masa yarda yana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci tare da wasu mutane suna dan kusuma to shi kuma yana hanya yana tahowa wajen wasu gonaki haka ya taho sai ya ji muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ijlisu irin ku zauna kawai ya ji manzon Allah na cewa ijlisu kawai shi kuma a can bakin gona inda yake bakin lambu bayan gari kawai sai ya zauna mutane suka zo suka wuce su wuce shi su ganshi a zauna a dawo yana zaune can dai yamma ta yi aka zo aka same shi lafiya kai kana zaune ta a cin dazu ne naji manzo Allah ya ce ijlisu kuma ban ji ya ce komo ba naji ya ce a zauna kuma har yanzu ban ji ya ce a tashi ba shi yasa ina zaune to haka suke cikin tsabar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba tare da binciken dan me menene hikima ko menene dalili ba in mutun ya koma binciken hikima da dalili ya koma yana bin sarran sa kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga bin sarrai قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال إن ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون وأيكتا أبن دعك مكؤمر نيدشي كوي أمتين بي ياغا الله والله أعلم زامو دا تدوانا إن شاء الله وبدام تاشي أغبا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله أكي تنبوي دي سنة تتاروا بزام إياد أنسى دبا دي ودك إلا دي بيو سو دينا إلوكا wannan ya ce mutum ne yana sahur ana cikin kiran sallah zai iya ƙarasa cin abincin da yake ci misali ko ruwa na bakinsa ya ƙarasa shanyewa ƙwarai ba abin da zai hana wannan ya ce mutum ne ya ce in matarsa ta fita anguwa ya sake ta ya abin yake sai kuma ta fitan ai shi kenan sai ta ƙarasa gida ko ta dawo ta fara idda ko yanzu abin da ya rage sai a tambaye shi saki nawa ne Allah ya so shi da yace ya sake ta ne bai ce uku ba ko wani na tambaya menene hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ya danganta idan musulmi ne mutlaqan in mutun ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda kuma dole a kashe shi idan ba musulmi bane to ya danganta shin wannan abin da ya faɗa din da shine kafircinsa ko ba da shine kafircinsa ba misali sai banasare yace wal iyazu billahi sai ya ƙaryata manzon Allah to ai dama ma alaihi kufru kenan dan da ya yarda da manzancin manzon Allah da bai da yaya musulunta ina fatan mun gane wannan sai ya faɗi wani abu wanda dama dalilin kafircin shi shine wannan abin ya tozarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan to ba za a yi masa komai ba dan dama ai shine kafircin nasa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma waɗanda suke faɗin irin wannan komai a bi'ansu ba amma in ya zama da wani abu ne daban wanda ba shine kafircinsa ba kuma ya zama yana cikin ƙarƙashin himayar daular musulunci ne wannan to koma dai ina yake hukuncin kisa ya kama shi amma hukuncin kisa a musulunci ba wai hamajiya bace ba hamajiya bace watan ba hamajiya ba ba wai haƙƙi ne akan hannun kowa kawai duk wanda ya ga dama shikenan sai ya je ya zartar da hukuncin ba a'a abu ne wanda yana da procedure dole a je wajen alƙali a tabbatar mutumin da ya aka ce ya faɗa abin lalle ya faɗa din da sauransu dai a bi duka procedure da ya kamata to in har ya tabbata to lalle hukuncin sa kisa ne ko menene intima in sa wannan kam ai akwai littafai da yawa suna nan kuma te yana so je karanta as-sarimul maslul ala shatimi rasul ko na ibn taymiya akwai as-salimul mubkin a diga sunan dai to yana da sauran tambayoyi da ba dole kila sun zama suna da alaka da siyasa menene bambancin banu isra'ila da yahudu ya tambaya yahudu daga cikin banu isra'ila ne shi isra'il din da ake cewa ana nufin Yaqub alayhi salam shine Isra'il din. Kalman Isra'il tana nufin Abdullahi, shi Isra'il din yana nufin Abdu, il din yana nufin Allahu, il Allahu. Shi yasa duk inda kaga ilu, duk inda kaga ilu a yaren Ibraniyanci yana nufin Allahu. Wannan yana nan a cikin Sahih al-Bukhari ma wannan ko? Shi yasa za a ga irin su Jibrilu, Israfilu, Mika'ilu, ko Azra'ilu, duka yana nufin ilu din yana nufin Allah ne na ƙarshe din. Kamar a ce Abdullahi, bawan Allah. An taɓa tambaya na akan Azra'ilu, na ce ni a fahimta ta ta makarancin phonetics da phonology, da Azra'ilu da Isra'ilu duk abu ɗaya ne, ni a fahimta ta. Abin da ya faru shi ne Azra'ilu yana nufin Abdullahi, Isra'ilu ma yana nufin Abdullahi, kamar yadda yake Bukhari. To shi Azra'ilu, don wasu na cewa ba Azra'ilu ba inda ya zo da sauransu, dalilin maganan kenan. Shi Azra'ilu kawai da za da sa duk abu ɗaya ne, illa wannan an yi tafhimin sa ne, wannan an yi tarƙiƙin sa a yare. In ka ce za da sa, duka makharajin su ɗaya ne, wajen fitan su ɗaya ne, wannan duk karatun phonology ne, wajen fitan su ɗaya ne. Kawai wannan tafhimi ne, wannan tarƙiƙi ya danganta a kusa da me ya zo. Shi wannan da ya zo kusa da ai, sai za ɗin ya zama mai kauri, sa ɗin sai kai kauri, sai aka ji ta kaman za. Shi kuma wancan da ya faɗe ta kusa da alhamza, sai aka ji ta kaman sa, amma duk abu ɗaya ne. Kamar irin su idinan zirafa ko sirafa ne, duk abu ɗaya ne. Ko musta'in ko musaitir, musaitir ai kaga da sini ne, amma da saji ake karantawa musaitir, amma sini ne saboda saitara ne ai, ko? Amma duk rubutun Qur'ani da sad ake, wannan dai karatu ne a cikin wani fanni kuma, ko? To dan haka dai a takaice, Azra'ilu, Isra'ilu duka yana nufin Abdullahi, shi kuma wanda ake kira Isra'il shine Yaqubu alayhi salam. Wallahu alam, sallu ala nabiyil karim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.